ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai juma'a daren subdu wanda ya daidai da 24 ga watan safar wata nabi a jerin watanni na musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya daidai da 7 ga watan 8 2026 miladiya insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin Hisnul Muslim min azkaril kitab wa sunna na fadilatu Sheikh Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahab al-Fatani Allah ya jansa da rahama yau za mu tashi darasi na 40 muna cikin babin azkarun nawm mun yi addu'o'i da zikirori akalla guda 10 yau za mu tashi zikiri na 11 shine Allahumma alimul ghaibi wa shahada fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shiriki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim wannan shine zikiri na 11 a cikin babun azkarun nawm ma'ana addu'o'i da zikirorin da ake karantawa lokacin kwanciya bacci kamar yadda muka saba kenan zamu karanta tare kafin bayani ya biyo baya Allahumma alimal ghaibi wash shahada fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وانا ذكري أتكين أذكار السبع والمساء ما من قنش أمبا من تيبا لو قسين دميك أتكين أذكار السبع والمساء ذكر ورين لأيك كارنتا أسافيا دي مات كما بالمناسبة أتكين أذكار السبع والمساء شيني ذكري نبو مشاهد kuma annan babin namu ma na azkarun namu shine zikiri na 11 da malai kawo shi asalin wannan zikiri ma murni ala shay'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu abubakar yace ina so manzo Allah ka umarce ni ka fadi min wani abu wanda zan ringa fadi yayin da na wayi gari kuma yayin da na shiga maraice kenan lokacin da na yammata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kul kace Allahumma alimul ghaibi wash shahada ya Allah kai ne masanin abin da ya faku ya kuya wa shahada da abin da yake asili a sarari. Fatira samawati wal ard, fatira bi ma'ana khaliqa, mahalicin sammai da kasai. Rabba kulli shay'in, Allah kai ne ubangijin komai. Wa malikahu, kuma kai kake mulkar komai. Ashhadu an la ilaha illa ant, ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai kai. A'udhu bika min sharri nafsi, Allah ina neman katsarin daga sharrin kaina. Wa min sharri shaytani, kuma katsarin daga sharrin shaytan. Wa shirkihi, da shirkarsa, ma'ana katsare ne daga shaytan ya jefa nan auka cikin yi maka shirka a dabotarka da wani. In aka ma shinun kasara ra'un sukun, kuma yazo da ruwaya wa sharakihi, shinun fataha ra'un fataha wa sharakihi, shi kuma yana nihin haba'ilu ash-shaytan, ma'ana tarko na shaytan, ma'ana Allah ka tsani daga tarkon shaytan, ya tsana min tarko wanda zan auka cikin saba maka, to shi maka tsare. Ma'ana dai ka tsani daga shaytan kada ya jani zuwa in hada botarka da wani, ko kuma duk wani tarko da zai tsana mini, ko in yi saban an zaka jefa kanka cikin bala'i da musiba. Tunda dan adam yana iya kai kansa cikin mi mahallaka, ka aikata abin da zaka iya hallaka kanka da kanka. Sai ga ya Allah ka tsare daga in aukar da kaina cikin abin da yake abu ne na halaka ko mummuna. Au ajrahu ila muslimin, kuma Allah ka tsare ni da kada na aukar da musulmi zuwa ga wani abu na cutarwa. Yana ni kada na aukar da kaina cikin cuta, kuma kada na aukar da wani ma musulmi cikin wani abu na cutarwa. To wannan zikirin ba amince ba a cikin azkarun sabal masa darasi ɗaya muke akan shi, shi yasa yana yanzu muka yi shi a takaici, tunda akwai fa'idodi da amma dai mun yi shi a cikin azkarun sabal masa an bambance ba a lokacin akan wannan kadai muka yi wajen awa guda daya wannan zikiri. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai hudi ma Abubakar yace, to yace ulha idza asbahata wa idza amsayta, yace kuma wa idza akhadha madja'aka. Manzo Allah ya ce ka karanta wannan zikiri lokacin da ka waye gari, da lokacin da ka shiga marece, da kuma lokacin da zaka kwanta. Shi Abubakar Abu Biya tambaye manzo Allah kara mai hada tukunci na uku. Shi ya ce a koya mai zikirin da zai riga karanta yayin da ya wayi gari da lokacin da ya shiga marece. To yayin manzo Allah koya mai wannan yace, to ka karanta wannan zikiri idza asbahata, yayin da ka wayi gari, wa idza amsayta, yayin da ka shiga marece, yace wa idza akhadhta madja'aka, kuma da lokacin da ka zo zaka kwanta. To shi yasa kuka ga malai ya kawo shi a cikin azkarus sabah, kuma anan ma ya kawo shi kenan zikiri ne wanda ana karanta shi a safiya da marece, kuma haka ana karanta shi lokacin da mutum zai kwanta. Wannan hadisi yana cikin sunan na Abi Dawud, ya kawo shi hadisi mai lamba 2583 Saint Mil Katroventura. To wannan shi ne zikiri na 11. Zikiri na 12 shi kuma malai ya kawo, ya qara'u alif lam mim tanzil as-sajada wa tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Kenan mutum zai karanta alif lam mim tanzil as-sajada, ma'ana suratul sajada, da kuma tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. To shi asalin wannan an rawaito shi ne daga Jabir bin Abdullah al-Ansari, Allah ya kara masa yarda. Jabir yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah kasance la yanam, baya yin bacci, hatta ya qara'a bi alif lam mim tanzil as-sajada wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. Jabir bin Abdullah al-Ansari yace manzo Allah kasance baya yin bacci, ma'ana baya kwantawa yayi bacci har sai ya karanta alif lam mim tanzil as-sajada wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. Wannan Imam Tirmidhi ya rawaito shi, hadisi mai lamba 3404 Turamil Katsankat. A ruwaya Imam An-Nasa'i yace kana la yanam fi kulli lailatin hatta yaqra'a bi alif lam mim tanzil as-sajada wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. A ruwayan Nasa'i daga Jabir din yace kulli laila, kene nuna wannan a kowane dare manzo Allah ya karanta alif lam mim tanzil as-sajada wa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. Imam An-Nasa'i ya kawo shi a cikin amalul yawmi wal laila, hadisi mai lamba 707 Tattansat, kuma Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' a mujalladi na 4 shafi na 255, hadisi mai lamba 4873 Katmil Wisan Sosantres. Ma'ana dai hadisi ne ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alif lam mim tanzil as-sajada, ita ce suratul sajada. Suratul sajada sura ce da take tsakanin suratul Luqman da kuma suratu al-ahzab, kenan tana tsakanin suratu luqman da suratu al-ahzab. Suratu sajada tana da ayoyi ne guda 30, kuma shafi uku ne ita. An gadi ba Qur'ani, mushaf na Madina zaka ga turwa page ne, shafin ta guda uku ne suratu sajada. Kuma ajirin surar al-Qur'ani ita ce sura ta 32 suratu sajada. To manzo Allah yana karanta ta duka in yazo zai kwanta, shi yasa ka san, shi yasa kenan ɗan uwa in aka zo bacci ashe kin sai ake na musaba kadi ba kai gawa. Jabir yace manzo Allah a kowane dare in yazo kwanciya sai ya karanta suratu sajada. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, har zuwa ƙarshe shafi uku. Bayan ita kuma ya karanta tabarakal ladzi bi yadihil mulk, tabaraka kuma kowa santa. Ita kuma shafi biyu ce da rabi, ita ma aya 30 ce, ita ce sura ta 67 a jerin surar Al-Qur'ani, ka ɗauko daga sama zuwa bakwai. Kuma ka gwata munasaba daga surorin biyu da yake karanta kowace aya 30-30, kuma dama ayoyi masu surori masu ayoyi 30-30 a Qur'ani su uku ne, da alif lam mim suratul sajda da tabarakal ladzi bi yadihil mulk. Ta uku ita ce suratul fajr, su ne surori uku masu ayoyi 30 a cikin Al-Qur'ani mai girma. Wa'innan surori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta su. Malamai suka ce hikimar saboda surori ne wanda suke karantar da ni, na farko dai tauhidi kadai ta Allah da bauta, da kuma bayanin akan makoma ta bawa. To kaga lokacin da mutum ya zo kwanciya wata alama ce ake ma, yadda ka zo kwanciyar nan wa ta yi daga wannan kwanciyar shikenan ai tazarci ka koma zuwa ga Allah. To shi yasa manzo Allah ke karanta wa'innan surori suratul sajda. Kuma suratul sajda sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana karanta ta hannu a ranar juma'a a sallar asuba. Ranar juma'a a sallar asuba manzo Allah yana karanta suratul sajda da suratul al-insan, hal ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Amma manzo baka mamaki wannan sunna kadat an takuna majura, ta zaman to mutane da yawa ba su sani ba, kuma an kaurace mata saboda mi kasalanci da lalaci. Yanzu ni ma in yazo a sallar asuba juma'a misali kamar gobe, ai akwai ne wacce juma'a ko a kenan asuba da ta gabata, ma'ana asubar ranar juma'a a raka farko ya karanta fatiha da suratul sajada, a raka ta biyu ya karanta fatiha da hal ata alal insan, kuma duka sura yake karantawa. To amma mu kaga yanzu wani aka zo aka ce za a karanta, musamman akai ka tari limamin bai da dan gaggawa karatu ba, a hankali ake yi, aka yi kaga wani wata asubayin bai kara zuwa. Kuma akwai musallatan da aka gawa da ake karanta suratul sajada din, duk da ba kullum bane manzo Allah shi ma yake, za a ringa yi ne da tanzanta, ma'ana ana yi lokaci zuwa lokaci, dan ka a ce ma duk asuba juma'a ta za a ringa yi ma mutane su kaurace musallatin. To amma za a ringa tattanza lokaci zuwa lokaci, wata ran aka zo sallar asuba ranar juma'a, sallar asuba ta ranar juma'a sai a karanta wannan a raka farko, a karanta fatiha da suratul sajada har zuwa ƙarshe, a raka ta biyu kuma a karanta fatiha da hal ata alal insani hinu min ad-dahr har zuwa ƙarshe, yana a ringa tattanza. To akwai musallatan da in aka salli mai yana karantawa kawai ranar juma'a za ka ga mutane sun dauke kawa, amma kuma in ba ranar juma'a bane ba, a ranar ata asuba kuma za ka ga mutane suna zuwa. To kaga kamata a karantar da mutane cewa wannan sunna ce ta manzo Allah, haka manzo Allah yake. Kenan abin zai baka mamaki, mutane a abun duniya ma suna iya jure tsayuwa, kai abun banza ma ana iya jure tsayuwa. Kallon balo nan mutum ya ji awa 1 da rabi ko awa 2 a tsaye, ko kallon wani wasa ko na kokowa, kuma babu ladan da zaka samu in aka yi sa'a ma dai ka samu zunubi, kuma ka sha tsayuwar banza in aka yi rashin sa'a ma a tsakar rana ka sha ranar banza. To amma wannan ka ji ga a masallaci ibada ce kake ta Allah, kuma koyi ne kake da sunnah, kuma abu ne so daya a sati, a kaddara ma a ce duk juma'a za a ringa yi ma, to so daya ne a sati. Amma kaga muna da kasalanci wajen bauta. Da haka dai kenan suratul sajda tana da falala biyu, daga cikin falalar ta farko manzo Allah yana karanta suratul sajda a sallar asubahi ta rana juma'a, na biyu kuma in zai kwanta yana karanta suratul sajda. Kuma abin da yake da sajda shine sujada, yanzu aka sanya mata sajda saboda an ambaci yin sujada a cikin ta, inda Allah yake cewa innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim وهم لا يستكبرون آية تقوم شابيا أتشين سورة من ثاني أبا يامن يدار سجود نيكي رسونا دعا وسجود التلاوة أدى دا أكي أول راجان دا أكي سجد أسلا وانا مكزانو سألو بچن قراء شابيا أتشين القرآن سنة فاروة لك صوت الأعرافي آية تكارشان صوت الأعرافي تدري بيد شدة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبهونه وله يسجدون حزوا sura ta ƙarshe ta ce suratul alaq aya ta 19 sallala tuti'u wasujud wa qatari to a cikin guraren da ake yin sujjada akwai a cikin suratul sajda wannan aya ta 15 din to dalilin wannan sujjada ne aka sanya mata suratul sajda ta kuma tabarakallazi bi yadil mulku manzo Allah ya ambata mana ita ma falalata daga cikin falalata ana in za a kwanta ana karantawa manzo Allah ya bayyana mana cikin hadisin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sunan Tirmidhi hadisin yana cikin Riyadus Salihin fi kalam Sayyid al-Mursalin na Imam An-Nawawi a cikin Kitab al-Fada'il ya kawo shi a babu da yaware babu fada'il ba'd as-suwar mana bayan ya kawo falala al-Qur'ani a dunkule kuma ya kawo falala wasu sururi a kefance wanda manzon Allah ya bayani akai to a cikin ya kawo suratul tabaraka hadisi Abi Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna suratan fil Qur'ani laha 30 aya shafa'at li rajulin hatta ghafara Allahu lahu yace a Qur'ani akwai wata sura tana da ayoyi guda 30 ta nemi ceton ma'abocinta har sai da Allah ta nemi ceto ga mai karanta ta har sai da Allah ya gafarta ma wannan mutum mana daga cikin fallar karanta ta lokacin bacci shine za ta nima ma ceto a gaban Allah ranar tashin alkiyama kuma Allah zai bata ceton ta cete ka to ka gwana falla ce mai girma falalata ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da hadisi Abi Hurairah a cikin Tirmidhi yace innaha almani'atu almunjiyatu min azabi alqabri yace ita tana hana tana tsira da mutum daga azabar kabari ma'ana in mutum yana karanta sai lokacin da yazo kwanciya bacci to za ta sa Allah ba zai mai azaba ba a cikin kabari ba ma'ana za ta zama to sababin da Allah zai kare mutum daga azabar kabari daga ƴan uwaye mu yi kokari ko ba a samu suratul sajda ba dai a samu mulku kaje dai mulku falala bici kamar da manzo Allah ya tabbatar na farko za ta nima ma ceto ranar tashin kiyama a gaban Allah kuma Allah zai ba ta wannan a gafarta ma zunubanka na biyu kuma za ta tsare ka daga azabar kabari idan ya zamanto kana karanta ta lokacin kwanciya daga kenan mai kokari in ka iya da kai kana iya da kai in baka iya ba ma in ka zo kwanciya kana iya bude musu Qur'ani ka karanta ko a salula ma ka bude ka karanta domin mutum ya dace da wannan falala daga dai wannan shine a takaice game da suratul sajda da tabarakallazi bi yadil mulk sai zikiri na 13 na karshe shine allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahari ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta kene makaranta tare Allahumma aslamtu nafsi ilaika
Allahumma aslamtu nafsi ilaika
wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika
wa
alja'tu zahari ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wannan zikiri da malaika mana wanda shine na ƙarshe a babun kwanciya yayin da mutum zai kwanta za mu zo mu ga akwai hikima akwai dalilin da ya sa malaika shi a ƙarshe ana so mutum zai karanta tunda mun ga addu'o'i ne masu yawa kusan guda 13 da ake so mutum ya karanta in ya zo kwanciya bacci to koda mutum bai samu ba a samu duka guda 13 ba dai a ciki dai ya zamanto wannan ita ce za ka rufe azkar ɗinka na kwanciya bacci ita ce ta ƙarshe za mu zo mu ji dalilin da ya sa manzon Allah ya faɗa haka kuma shi ya sa malaika ta a ƙarshe wannan ita ce ƙarshen abin da ake so mutum ya karanta wannan zikiri ko addu'a sahabin da ya rawaito ta shine Al-Barra'u bin Azib radiyallahu anhu hadisin yana cikin Bukhari da Muslim ma'ana muttafaqun alayhi ne hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka rawaito Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 6313 simil 313 Muslim kuma ya rawaito shi hadisi mai lamba 2710 simil 70 asalin farkon hadisin Barra bin Azib yake cewa Allah ya karama sarda qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce mun mana shi Barra bin Azib ne yake cewa manzo Allah ne ya ce mi idza ataita madja'aka idan kaji shimfidar ka mana kaji da ni zaka kwanta a shimfidar ka to kafin ka kwanta fatawadda wudu'aka lis-salati sai kai arwalla irin arwallan da kake in zaka yi sallah bayan wannan yace summat ala shikkikal ayman sannan sai ka kwanta a tsagen ka na dama a tsagen hakarkarin ka ko tanka na dama wa kun sai ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya Allah na mika kaina zuwa gare ka shine aslamtu bi mana istaslamtu ai ja'altu nafsi munqadatan laka wa ta'i'atan bi hukmika min al-awamir wan nawahi ma'ana Allah na sallama kaina zuwa gare ka kai sumetir ma'ana ka bada kanka zuwa ga Allah abinda Allah ce kai zaka yi abinda Allah ce ka bari zaka bari to Allah na bayar da kaina zuwa gare ka ma'ana duk abinda kace in yi zan yi abinda kace in bari zan bari shine ma'ana istislam me kauya sai kace wa fawwattu amri ilaika Allah na mika dukkan al'amari na zuwa gare ka ma'ana fawwatu amri bi ma'ana ai tawakkaltu na dogara a cikin al'amura na zuwa gare ka kenan Allah na mika dukkan al'amura na zuwa gare ka ma'ana banna neman taimakon kowa a cikin al'amura na sai kai kadai sai kace wa wajjahatu wajhi ilaika kuma Allah na fuskantar da fuskata zuwa gare ka ana ai wajjahatu bi ibadati wa ta'ati qasdan ilayka ma'ana na fuskantar da fuskata bi ma'ana ibadata da ta'ata da kadaita ka a cikin bauta ma'ana mutai ya fuskantar da wuce zuwa ga Allah ma'ana yana nufin zai kadaita Allah a wajen bauta shine ai qasattu bi ibadati wa tauhidi ilayka na fuskantar da ibadata da kadaita ka a cikin bauta kai kadai ma'ana kai kadai zan bauta ma yace kuma wa alja'atu zahari ilayka alja'atu bi ma'ana asnat na jingina zahari bayana ilayka zuwa gare ka to shine malamai suka ce dan me ake ni ka jingina bayan ka zuwa ga Allah bi ma'ana ai tawakkaltu alayka wa atamattuka fi amri kullahu ma'ana na dogara gare ka kamar yadda mutum ai yana jingina da wani abun jinginuwa kamar yanzu misali kaga wannan kujera in ne haka ai kaga na jinginu da ita ko kai jikin ka tanga ai ka jingine da ita ko ka rabu ne da ita to in ka ce ka rabu da Allah ma'ana kana nufin ka dogara zuwa ga Allah ma'ana ka dogara da Allah a cikin dukkan al'amuran ka shine wa alja'atu zahari ilayka bi ma'ana ai i'tamattu wa tawakkaltu alayka fi amri shine malamai suka ce na an kamanta ne kama ya atamidul insana bi zaharihi ila ma yasnidu ilayka kamar da mutum yake jinginuwa da bayan sa zuwa ga abin jinginuwa kai kuma kace ka jingini zuwa ga Allah bi ma'ana kana nufin ka dogara da Allah a cikin dukkan al'amuran ka baka neman taimako da agajin kowa sai Allah subhanahu wata'ala sai kace ragbatan wa rahabatan ilayka ragbatan ai bi ma'ana am an fi sawabika ina mai kwadayin ladanka wa rahabatan ilayka kuma wa khawfan min azabika ma'ana Allah ina bauta ma ta hanyar ina kwadayin rahamarka da ladanka da aljannarka shine ar-ragba at-tam'u fi sawabillahi wa ridwanihi wa jannati mutum ya rinka kwadayin samun lada a cikin ibadar da yake yi da samun yardar Allah da samun aljanna ai kaga muna yin ibada domin mu samu lada mu samu yardar Allah ko mu samu gidan aljanna kuma mi warahabatan muna nisantar saban Allah saboda mi khaufan min iqabillahi wa azabihi domin tsoron hushin Allah da azabarsa to kuma wannan shine siffar bayi ya zama to kai bautar Allah da kake yi ya zama to bainal ar-ragbati war-rahabati kana kwadayin samun lada da aljanna da rahmar Allah kuma da tsoron mi azabar Allah da hushinsa da ukubarsa kuma wannan shine abinda Allah siffanta mana gaba da annabawansa musamman annabi Zakariya yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba kaga Allah yace annabi Zakariya me yasa Allah ya bashi da wa Zakariya iz nada rabbahu rabbi la tadhanni fardan wa anta khairul warisin, yace ya Allah kada ka bani ni daya bani da magaji a bayana. Allah ce mi fastajabna lahu, sai muka amsa masa, wa habna lahu Yahya, muka bashi da annabi Yahya, kuma wa aslahna lahu zauja, muka gyara masa matar shi saboda matar shi bakarariya ce, asalin matar shi bata haihuwa kuma gashi ta tsuwa. Kaga ai asali mace ko tana haihuwa an ta tso bata haihuwa ko, to ita kafin ma ta tsuwa daman bata haihuwa bakarariya ce, juya ce kuma ga tsuwa. Hai Allah ce muka gyara mai matar tashi kenan, yanzu za ta iya haihuwa. Me yasa? Hai Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairati, saboda annabi Zakariya da matar shi sun kasance suna rige-rige da gaggawa wajen aikata ayyuka alheri. Kibaka miji ne da mata ana rige-rige wajen aikata alheri. Hai a tashi sallar dare ta yi tsayuwa awa biyu, shi misali a ce awa ɗaya da rabi, yadda ce kaga na huce ka awa biyu ne, kai awa ɗaya da rabi ce to gobe za mu gani, ne na huce ki. Ko a zo a yi karatu shi ya izi biyar a yini, ita kuma ta yi izi huɗu, ce kin gana ma'ana ko rige-rige suke suna kwankiran a tsakaninsu. To Allah ce suna rige-rige wajen aika alheri. Allah kuma ya ce wa yad'una na ragban wa rahaba, kuma suna roƙonmu suna kwaɗayin rahamanmu suna jin tsoron azabanmu, kuma wa kanu lana khashi'in, kuma sun kasance masu ƙantar da kai ne a gare mu. To kaga ana so mutum ya zama tu kana bauta ma Allah, kaga ce a mu ko muna bautar Allah ne kawai ba dan muna jin tsoron azaba shi ba, to wannan akwai matsala, dole ka ji tsoron azaba Allah. Inna azabahu alim, azaba Allah mai radadi ce. Ko ya radiya zaka ji Allah yana cewa azaba shi, nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Allah ce ka sanar da bayina lalle ni Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai, kuma haka azaba ta mai tsanani. Asota ghafir yace ghafirin dhanbi wa qabilit tawbi shadidul iqabi litawli, kaga ghafirin dhanbi mai gafarta zunubi ne, wa qabilit tawbi mai karbar tuba ne, shadidul iqabi kuma mai tsananin hukuma ne. To kenan dole zamanto kai kana tsakanin jin tsoron Allah da kuma mi da kuma fadayin rahamarsa. To shine Allah ce nan ragbatan wa rahabatan ilayka, la malja'a, malja'a shine la hisna, ma'ana babu mafaka. Inda mutum zai je faki, kamar yanzu misali ba ruwa ba ake yi ba, in ana ruwa mutum me yake nema? Gurin faki ko bai ba samu gurin da zaka faki inda ruwa bai taba ka ba. To shine la al malja'a shine ai al hisn, ma'ana gurin da mutum zai je samu ya faki daga wani abu, ko daga wani abu da yake tsoro, ko ruwa, ko zafin rana, ko sanyi, ko ma menene. To ya aka haika ce la malja'a, Allah babu mafaka, wala manja, babu matsira, ma'ana gurin da mutum zai je samu tsira shine ai la khalas, babu inda zaka je ka samu tsira. Minka daga gare ka Allah, illa ilayka, dole an kuma zuwa gare ka, ma'ana babu yadda za a yi bawa ya samu tsira da mafaka daga azaba Allah, sai dai ya kuma zuwa ga Allah. Saboda duk inda zaka je, in dai ka saba ma Allah, to Allah zai kama ka, kuma in Allah zai ma hukuma ko ya ma azaba, babu wanda zai kwace ka. To shi daga ce Allah babu mafaka da matsira, matsirata daga gare ka, ko hidi a kuma zuwa gare ka, ma'ana ba za ka yi tsire ma Allah ba, ko ka samu wata mafakar da za a ce Allah ba zai ganka ba, ko bai iya ba dankanka ba. Ko hanyar tsira kawai shine ka komo zuwa ga Allah, in laifi kake ka tuba ka hasa kai nadama ka komo zuwa ga Allah, ka komo yi masa da'a da biyayya. Kenan Allah babu mafaka, babu matsira, matsirata sai zuwa gare ka, ma'ana sai an komo zuwa gare ka. Sai ka ce to amantu bi kitabika allazi anzalta, nayi imani da littafin da ka saukar, ma'ana littafin da ka saukarwa annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan al'umma. Kenan nayi imani da littafin da ka saukar akan annabinka, wa bi nabiyyika allazi arsalta, kuma nayi imani da annabin da ka aiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine zikirin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wannan sahabi al-Barra ibn Azib, yace yayin da ka zo kwanciya zaka karanta wannan zikiri. To sai da ƙarshe manzo Allah ce me, fa in mutta min lailatika mutta ala al-fitra, yace duk wanda ya karanta wannan zikiri in dai mutu a wannan dare, to ya mutu ne akan fitra, bi ma'ana ai ala al-islam, ya mutu akan addinin musulunci. Sai manzo Allah ce waja'alhunna akhira ma taqulu, kuma ka sanya su shine ƙarshen abin da zaka karanta na cikin azkar na kwanciya ba. To kaga shi sa malaci ma ka muna ƙarshe. Manzo Allah ya ma Barra ibn Azib wasiyyi cewa wannan zikiri ka sanya shi akhira ma taqulu, shi da ƙarshen abin da zaka karanta lokacin da ka zo kwanciya ba. Wannan shine zikirin. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa a cikin mujalladi na 11 shafi na 113 karkashin sharhin wannan hadisi dai a cikin Fathul Bari yake cewa wa fi hadhal hadisi thalathu sunan mustahabba laysat wajiba, yace a wannan hadisi akwai wasu sunnoni wanda ake so mutun yi amma ba wajibi bane ba, amma mustahabi ne, ma'ana ga ce mustahabi in kai zaka samu falalar da aka ambata amma kai ba kuma babu laifi ko alhaki ko zunubi akan ka, idai kai asara ne kawai. Yace ihdaha na farko alwudu'u inda iradatin nawmi, ana so mutun yi arwalla lokacin da zai yi bacci, ma'ana ita wannan arwalla ana yin ta ne saboda mi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man bata tahiran, duk wanda ya kwana a cikin tsarki, ma'ana ka kwana da arwalla, ka kwanta da arwalla, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ta fi shi'arihi malakun, shi'ar shine rigar ciki wadda take taba fata jikin ka, yanzu misali mutum bayan ya sa riga biyu ba da ta ciki da ta waje, to wadda take taba fata ka kai ki kamar mutum ya ciki da bardar misali, ko kuma ko ba da bardar bace ba, ma'ana rigar da take kai tsaye take taba jikin wannan dinka jikinka, to manzo Allah ya ce wannan mala'ikan zai zo shiga cikin wannan riga taka, in ma yayi ne ma, in ma bargo ne ma, ko ma menene zai zo shiga idan ka kwanta da tsarki. Manzo Allah ya ce ya kulu Allahumma gfir lahu li'annahu bata tahiran, manzo Allah ya ce wannan mala'ikan da zai zo kwanta tare da kai zai ringa cewa ya Allah ka masa gafara saboda ya kwanta a cikin tsarki, ma'ana ya kwanta da arwalla, to kawo da shi ne falala, zai ringa roƙa ma Allah gafara. Nabi ko malami suka ce wannan kwanciyar da zai da kai kariya ce zai baka saboda an ce zai kwanta a tare da kai, yanayin duk wani shaitani ma in ya zo ganka tare da shi amma ya yi guda ɗaya kaga dai a ce barka, to kaga wannan yana daga cikin shi ne falala arwalla da manzo Allah sunnanta mana cewa idan mutum ya zo yin kwanciya, in ya zo kwanciya bacci ya yi arwalla, saboda mi? Allah zai turo mala'ika na musamman ya zo kwanta tare da kai, kuma zai ringa ma addu'a ya ringa Allah ka gafarta masa saboda ya kwanta yana da mi tsarki. Shi yasa wannan arwallan malamai suka ce hatta mace ko da tana cikin jinin al'ada ko jinin biki za ta yi wannan arwalla, saboda ita wannan arwalla ba ta sallah bace ba, ta kwanciya ce, idan mace ko da ta zo kwanciya ko da tana cikin jinin biki ko jinin al'ada za ta yi wannan arwalla, saboda falalarta shine in kai wannan arwalla lokacin kwanciya bacci Allah zai turo mala'ika ne na musamman ya baka tsaro da kariya ya kwanta tare da kai a cikin mayafinka, kuma zai ringa roƙa ma Allah, Allah ya ma gafara saboda mai ka kwanta a cikin tsarki. Na gaba kuma Ibn Hajar ya ce wal hikmat, to kuma hikima ya ce makhafata an yamuta min laylati, saboda ana jin tsoron kaka mutu a wannan dare, to kaga ko da ka mutu ka mutu a cikin tsarki da kai arwalla. Na gaba kuma ya ce wa an yakuna asdaqu li ru'yahu, kuma yin arwalla lokacin bacci yana taimaka mutum wajen bi ya yi mafarki na gaskiya, ma'ana ka yi mafarkin wani abin alheri kuma ya zo tabbata saboda ka kwanta da arwalla. Ya ce wa abadu min tala'ubi shaitani bihi fi manamihi wa tarwi'ihi iyahu, kuma shi wannan zai nisantar da kai, shaitan ba ya zo ringa wasa da kai a cikin mafarki a cikin bacin ka ba, ko ya ringa tsoratar da kai, ma'ana daga cikin hikimar yin arwalla Allah zai tsare ka, shaitan ba zai zo ringa wasa da kai a cikin bacin ka ba, ko ya ringa tsoratar da kai da firgitar da kai. Shi yasa malamai suka ce duk wanda yake mummunan mafarki a cikin baccinsa ko yake razana da firgita to ya ringa yin arwalla, saboda in kai wannan arwalla wannan shaitan da zai zo ringa firgita ka Allah zai turo mala'ika na musamman ya zo kwanta tare da kai, kenan ba zai zo ringa firgita ka ba. Amma Allah kun sani eh an kadan suke iya wannan, mutane jiya sun zauna falala amma Allah shi dai yake hanaka, in ka kwanta ba za ka yin arwalla ba, sai dai kawai ka je ka kwanta a haka. To tambaya anan, idan kai arwalla ya ka kwanta a kaddara ya kuma arwalla ta kare za ka take, malai suka ce in kai na warko shi kira, sai sa kawai ana so da lokacin da ka zo kwanta za ka yi kadan ta kana kwantan ma a ce wani abu yawa ne ka arwalla ta kare ko da baka yi bacci ba shi kira an tsira, idan ma sa za ka yi ba ko dai shi dai ana so lokacin da ka kwanta ne za ka yi shi kira, tunda manzo Allah su dai a mata ai ya san, manzo Allah ya san kana iya kwanciya wani abu ya faru arwalla ta kare amma ba ce ban ka farka ai ka sake kenan, dai lokacin da ka zo kwanta da farko ne ake so sai kai arwalla. Wannan shine sunna ta farko a cikin hadisi, manzo Allah ya ce idza ataita madja'aka yace fatawadda wudu'aka lis-salam, kun ji abu na farko. Nabi ya ce an-nawmu 'ala shiqqil ayman, ana so mutun ya kwanta a tsagi a hakarkarin shi na dama, ma'ana bangaren hotel shi na dama. Me yasa yace li annahu sallallahu alaihi wasallama kana yuhibbu tayammun, saboda manzo Allah yana son damun ta abu, ma'ana ya fara yin abu da dama. Yasa ko arwalla da wanka, kaga in ka zo za ka fara wanke hannun dama ko kuma hannun hagun, a wanka ma ka fara wanke bangaren dama kafin bangaren hagun, wajen sanya takalmi ka fara sanya takalmin dama, to haka nan ma idan mutun yazo kwance ana so kwanta a dama manzo Allah shine saffa kwance shi kenan akan hakarkarin ka na dama wali annahu asra ila al intiba kuma malam ibn hajar yace yin kwance a bangaren dama yafi gaggawa mutun ya farka saboda ka kwanta ko to wannan kwance a bangaren dama zai taimaka ma wajen koda lokacin sallar asuba ya kusa zaka iya farka kai koda ka kwanta da niyyar tashi kai sallar dare wannan zai taimaka maka tashi saboda ka kwanta shine hikimar da yasa ake kwanta a bangaren dama malamai suka ce likitoci suna cewa an fi so mutum ya kwanta a kwatan hagun saboda mi zuciya a bangaren hagun take haka da ganin kanana kenan suka kwanta a hagun mutum zai bacci ne mai nauyi to shi ko ba a so kai bacci mai nauyin da zai hana ka tashi sallar asuba shi yasa aka ce ka kwanta da bangaren dama gaba da bangaren dama kenan kaga mutum ba zai samu nauyin bacci ba to shi yasa wannan ma wani ilimi ne wanda mutane daga baya suka gano shi a likitance suka zo suka gano cewa ashe mutum ya kwanta a bangaren hagun din shi ya samu nauyin bacci saboda zuciya da ganin take amma ga kwanta a nan wa zuciya tana fargaba daga wannan ko take kuma daga ganin kake idan dai wannan shine abin da manzo Allah sannan ta mana yin bacci a bangaren dama abu na uku yace kuma zikirullahi ta'ala mutum zai ambaci Allah lokacin da yazo kwanta me yasa ya kuna khatimata amali domin ya zama to karshen abin da zaka kwanta da shi ambatan Allah ne to dai idan ya zama to Allah kaddara ka mutu kenan me karshen abin da kai ambatan Allah shi kuma manzo Allah ce yub'asun nasu ala ma matu alaihi za ta da mutane akan abin da suka mutu akan shi kenan kaga tashi kiyama ya tada kana ambatan Allah saboda shine karshen abin da kai amma mun kun san mi shedan ya hana mu duka wannan dabbar sunnuna yanzu mutane akan sunnuna suke bacci wallahi wani yana kallon film wani yana ji wani yana wata zai a kan ko yana a kan gashi nan da abubuwa iri zaka mutane ko ana mai sai da wani kawai yana shi sallon shi tace azkar din shi da ita zai bacci kuma in ya farka ma da ita zai bacci da ita ce azkar din shi kuma farka shi ga bacci kaga akwai azkar da istiqaza minan nawm alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana ko wani alhamdulillah allazi ahyana din shi kawai ita ce salula yana farkawa ita zai lalumo to ita ce azkar din shi in yazo kwanta ma yana kallon ta ita ce azkar nawm shi kaga kenan ya an jajirce to wannan shine zikiri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana to shi wannan sahabi da manzo Allah ya ce idan ka karanta wannan zikiri a dare kuma sai ka mutu to zaka mutu akan addinin musulunci shi yasa ba manzo Allah ya ce ka sanya shi ne kashin abin da zaka wuce to yace saboda kwadayi da manzo Allah ya karanta mun ne yace to yanzu manzo Allah saurare ni zan karanta ma kai ka aje ko na ya kuskure sai karanto manzo Allah tiryan har sai da yazo wajen wa bi nabiyyika allazi arsalta za ku ji abin da yace he ce wa bi rasulika allazi arsalta yace da manzon da ka aiko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mi la yace a yace wa bi nabiyyika allazi arsalta nace mi nace ma tani ba bi rasulika nace ma ba mi nace wa bi nabiyyika allazi arsalta kene manzo Allah ya gyara mi yace mi a ba wa bi rasulika bane ba wa bi nabiyyika to shi kuma abin da ya gani da rasul da annabi duk ba dai bane ba kuma ka ce ar-rasul manzo kuma ka ce annabi to yake gani dai ne sai manzo Allah nuna mi a wannan zikirin wa wahayi ne Allah ya masa dama Allah ya ce la yantiku anil hawa shi ma kanshi manzo Allah ba shi bane zaba kalmar wani nabiyyika haka Allah ya nemi wahayi shi yasa ce mi a ba za ka ce wa bi rasulika ba shi yasa malamai suka ce anan da ar-rasul da annabi wa nafi ar-rasul ya fi inda malamai suka ce kullu rasulin nabiyya wa laysa kullu nabiyyin rasula ma'ana duk manzo annabi ne amma ba duk annabi bane ba manzo gani ba qur'ani akwai wanda zaka ga Allah hada musu biyu misali wa zakur fil kitabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya kaga an hada mai rasul ne nabi amma akwai wanda zaka ji an ce kawai nabi ne misali wa zakur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya akwai annabi akwai manzo to me bambancin annabi da manzo kai malamai suka ce shi manzo shine mutumin da za a turo shi zuwa ga al'ummar da asalin su kafirai ne ma'ana asalin su arnawa ne tantariya to shi kuma wannan in yazo kaga kwamban da zai ba ta wasa ba to tunda asalin su arnawa ne to za a turo shi zuwa ila qaumin mukhalifin mutanen da suke mukhalifin ma'ana wanda suke kafirai ne shine man uhiya ila qaumin mukhalifin wanda ake turo shi zuwa ga mutanen da suke kafirai ne amma shi kuma annabi wa shine man uhiya ila qaumin laysu mukhalifina mutanen da su ba wannan bane ba kafirai bane ba sai dai mi misali mutanen da aka turo musu manzo sun musulunta to yanzu bayan mutuwar manzon sai suke sakwa suka yi negligence da addini to sai a turo wannan manzo annabin dan ya musu yadda da su ya karfafa su ma'ana ya tabbatar da su akan wannan addini shi yasa ai zamu ga Allah ya ba mu labari At-Taura da Allah sauko wa Annabi Musa. Ya ce akwai annaba da yawa da suka zo da suka yi aiki da At-Taura da Annabi Musa. Kenan kaga wannan duk annabawa ne. To shi yasa ma akwai ruwayar da Abu Zar al-Ghifari ya rawaito daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi ya cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Manzo Allah ce an turo annabawa 124,000, ma'ana 74,000. Allah ya turo annabawa guda 124,000, a cikin su manzanni 315,315. Yanzu zaka ga annabawa adadin su 124,000, amma manzanni wa 315. Kenan annaban sun yawa. Kenan kana samu a cikin al'umma annabi a manzo daya ana iya turo annabi 1,000. Dan da ku ga Allah in manzon ya mutu, in aka turo annabi ya karfafa mutane akan addinin, to ai in ya tafi kuma za a koma gidan jiya, sake yin rauni, ya sake turo wani annabi ya ƙara karfafa su, haka za a yi ta yi. To mu kuma yanzu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya san ba za a turo annabi ba, yace al ulama'u warasatul anbiya. Malamai su ne magada annaba, ma'ana ko da mutane sun yi rauni a addini, to malamai su ne za su karfafa su ta hanyar karantarwa da wa'azantarwa da sauransu. To shi yasa kenan shi abin da ya kalla ga ai kalmar ar-rasul ta fi karfi ma akan annabi. To shi yasa da yazo ce wa bi rasulika ya mazala ta a walidabika da ce ma, dan haka kenan wannan yasa malamai suka ce lafzan addu'o'i da azkar dauki fiya ne, haka suka zo da gojen Allah ba a canzawa. To shi yasa manzo Allah ya gyara mai kuma karkashin haka ne Ibn Hajar al-Asqalani yake wadi yake cewa bayan bagi al-iktisaru ala al-lafz al-waridi, ya kenan yace wannan ya kamata mutane su ringa takaituwa akan lafazi da yazo na zikiri ko na addu'a daga manzo Allah, kar su ƙara kar su rage, saboda wannan wahayi ne daga Allah. Kaga wannan sahabi ne wa manzo Allah ya koya mai wannan addu'a, amma da yazo wajen wali nabiyyika allazi arsalta hay sau ya ce wa bi rasulika, sai manzo Allah ya ce a'a, ya ce wali nabiyyika. Amma yanzu kun ga mu daga cikin kurakuren da muke yi, manzo Allah ya koya mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amma mu kuma muka zo mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ya tabi ko wannan ta'ala ina ga same shi babu kaf a lafazin sallama da manzo Allah ya koyar, babu lafazin ta'ala. Kun aka tara mu littafan duniya kaf babu inda zaka samu, mutane ne suka tsara. Shi yasa shi addini babu ra'ayi a cikin sa, kawai abinda Allah da annabi ya ce ma shine zaka yi. Wasu yadda ce to me ne lafazin ta'ala din, me ta'ala madaukaki? To ai matsalar shi Allah ne ya koya mana sallama ta hanyar annabinsa. Allah a Qur'ani me yace? La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nis wa tusallimu ala ahliha, yace wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Allah ya umarni da yin sallama. To ya ake yin sallama sai manzo Allah ya koya mana da ake yin sallama, shine in mutum yazo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ai mun gani hadisin mai kira suna yana cikin Riyadus Salihin, ya kawo shi a cikin kitabus salam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune, sai wani sahabi ya shigo yace assalamu alaikum, ya tsaya bakin nan. Sai manzo Allah ya ce wa alaikum salam, ya amsa ya ce ashrun, goma. Sai wani sake shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, manzo Allah ya amsa ya ce ishrun. Wani ya zo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sai manzo Allah ya ce salatun. Sai sahabi suka tambaye manzo Allah, me kake nufi da haka? Yace shi wancan da ya zo ce assalamu alaikum ya tsaya bakin nan yana da lada goma. Shi kuma nabi da yace assalamu alaikum he kara da wa rahmatullahi, manzo Allah ya ce yana da lada nawa? 20. Na uku shi kuma da yazo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yace yana da lada 30. Idan ka ga kowace kalma ma a shi da ladanta, kalmomi ne guda uku. To in ka ce ta'ala, to ita kuma anan za ce to aina ka samu ta, kuma ita mai ladanta shine ai. Amma muna yin kuskure, kenan da aka yi mai kokari mai gyara, ko da wata ran ma abu ta kuskure ka yi saboda sabo, idan mutum ya kokari ya nisanci wannan saboda manzo Allah bai koya ba. Wasu ma'ana suke yi ba su ce ta'ala ai mai madaukaki, to sai a tambaye ka da kai da manzo Allah wa fitan Allah madaukaki ne. To amma shi manzo Allah bai koya wannan ba, haka in muka zo wajen amsa muna ce amin, babu amin. Manzo Allah ya ce wa alaikum salam kawai, babu lafazin amin. Mu ne muke kara mu ce wayo amin wa alaikum salam. Da haka ka gangan ce amini a ce kaje ka nemo shi, duk duniya babu wanda zai kama shi, babu shi. Kenan manzo Allah iya abin da ya koya mana kowa alai, wannan mu ƙari namu ne na al'adance, mu ne muke ta aminu alaikum salam, shi ko babu shi. Kenan ko aka ma sallama zaka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, haka manzo Allah ya koya, babu ƙari babu rage, haka Allah ya koyar da sallama. Kenan yanzu kai in ka kawo wani abu kenan kana so ka ci gyaran Allah ne da manzansa, kana ganin ba haka ya kamata ba, ai ga yadda ya kamata shi ne. Ko da ba faɗi wani bakinka ba, amma aikata kake ne. Daga kenan kullum in za mu yi addu'o'i mu ringa takaituwa wanda suka zo mu yi yadda manzo Allah ya koya, ba kaji ba rage. Kamar yadda muka gani anan wannan sahabi manzo Allah ya koya mai wa bi nabika allazi arsalta shi ne tashi ce wa bi rasulika manzo Allah ta a ko mu dai wal nabika wannan shine insha Allah sai addu'a idza taqallaba laylan kaji dadin addinin musulunci wai idan mutun yana bacci ma idan ya juya akwai addu'a da ake ai yana haruwa ai bai yiwa kaga mutun ya bacci a kwato guda ɗaya tun daga dare haka shi ko ai dole kana buƙatar ka ringa juyawa kuma wannan juyawan ma ita kanta wata ni'ima ce ta Allah saboda ku kalli wani yana iya bacci awa 7 inda zai awa 7 a kwato guda yana iya samun matsala kai awa 7 ko awa 4 ko 5 a kwato guda zaka samu matsala ko kagiya ko wani abu to amma ku diba ku ga duk da dan adam lokacin da kake bacci baka cikin conscience ɗinka baka cikin shi'urin ka baka san me da kake ba tunda abubuwa da za su haru kana bacci sai dan ka tashi a ce an yi kaza da kaza a ringa baka labari shi yasa ayyana daga cikin ma wanda aka dauke mai takalifi annabi manzo Allah ya ce rufi alqalamu an salasati mutane guda uku ba a rubuta musu zunubi ko lada daga cikin sai ce anin na'imi mai bacci har sai ya farka a lokacin bacci ko da za ka wani abu na laifi ba a rubuta masa zunubi saboda mai baka cikin hankalinka shi yasa malamai kaga a ƙarƙashin haka suka bada hukunci ko da sallah ce ma ta wuce ka a lokacin bacci in dai ba bacci bane na ganganci wannan ba za a kama ka da laifi ba ko kana bacci kawai wata kalma wadda ta kafirci ji ko wani abu ko mutum yana bacci ko sake matar shi a ganda matar shi tana yayi ko yace wance na sake ki amma a bacci wannan ba an yi tibari ba saboda baya cikin hayyacinsa to amma ku diba duk da haka amma ya Allah ya sanya mutum zai kaga yana jujjuyawa saboda ni dan ka a samu matsala to yayin manzo Allah ya koya mana addu'a a ce idan mutum yana bacci kana kotan dama sai ka juya hagun ko daga hagun ka juya dama za ka yi addu'a addu'a ita ce la ilaha illallah alwahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma alazizul ghaffar za mu karanta la ilaha illallah alwahidul qahhar رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وانا جدت عدد ذاك انت كنين ذكنا بشي إذا انك جويا جويا ان انت ذاك هيك كانت وانا عدد لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار عائشة تترويت وانا حديث daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to dama kaga irin wannan lokacin kwanciya bacci dama yayin matan manzo Allah ne za su rawaito irin yadda yake kwanciya Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza talawwa ai idza taqallaba idan ya juya min jambin ila jambin ma'ana daga wannan hakarkari zuwa wannan hakarkari daga wannan kote zuwa wannan kote ma'ana a bacci yayin da ya juya قال هنا سوى لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله باب أبو موتا دا جسكيا دا تنشنتا تي الله الواحد الله شيني تا اين دا بيدا نبيو القهار وانديك ميرين جاي معنى الله هنا سمد قوة باب وانديك سمد الله رب السماوات الله شيني أبنجي جن سمي قدا بقوي الرب شيني الخالق المالك المدبر mahalici mamallaki mai gudanarwa Allah shi halitta sammai bakwai da kasai shi yake mulkas kuma shi yake gudanar da su wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da sammai da kasai sama da kasa kenan al aziz Allah shine al aziz magwayi ma'ana wanda yake gagar kowa wanda yafi karfin kowa shine al aziz magwayi ma'ana Allah yafi karfin kowa kuma al ghaffaru shine mai yawan gafara wannan shine zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa kamar da Aisha ta rawaito hadisin yana cikin Sahihul Jami' na Albani ya kashi hadisi mai lamba 4693 Katmil 683 Imam An-Nasa'i ya kashi a cikin Amalul Yawmi wal Laila aka Ibn Sunni dalibin sa shi ma ka ya kawo shi a cikin Amalul Yawmi wal Laila kenan dai hadisi ne ingantacce kenan dai in muna bacci yayin da ka juya wannan juya da kai ana so mutum ko ya rike wannan zikirin bai da wahala la ilaha illallah alwahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wama bainahuma alazizul ghaffar kenan duk juya in kai kai ka ringa karanta wannan zikiri na karshe da zamu tsaya kan shi shine du'aul faza'i fin nawmi wa man buliya bil wahshati to an zo jan addu'a da mutum yayin da ya razana ko ya firgita ko ya tsorata wa man buliya bil wahsha ko ne kasa yin bacci a wanda zai zo ko kasa yin bacci ko kuma in ka zo kana baccin kana razana kana firgita kana tsorata to wata adda zaka karanta wannan an samu ne daga cikin wasu sahabbai sun kawo koke da shakwa cewa anan abin da yasa ma ne gaba mana in muka lura abu biyu ne addu'ar firgita a bacci dai kenan shine du'aul faza'i fil nawm wanda yake firgita a bacci na biyu kuma wa man buliya bil wahashati wanda aka jarabce shi da rishin yin bacci to duka wayannan abun guda biyu sun hare ne kowanne shi wanda ya kawo jajan yana sa yana bacci yana firgita da tsorata da razana sai manzo Allah ya koya mai wannan adda haka aka samu shi kuma yazo kawo koken shi cewa mi bai iya yin bacci sai manzo Allah ya koya mai to shi yasa malai hada mana ita kenan in kana da matsalar firgici da razari a bacci ga adda da zaka yi in kana da matsalar kaga da yin bacci ga adda da zaka yi shine mutum zai ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun makaranta a'udhu bi kalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun sahabin da ya rawaito wannan shine Abdullahi bin Amr bin al-As Allah kara masa yarda da shi da mahaifinsa Amr bin al-As hadisin yana cikin Abu Dawud da Tirmidhi Abu Dawud ya kawo shi hadisi mai lamba 3,893 kuma Albani ya inganta shi a cikin Sahih Tirmidhi a mujallaji na uku shafi na 171 idan dai hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Amr bin As yake bada labari cewa wani ya kawo koken yana samun firgici da razani a cikin baccinsa to sai manzon Allah ya ce iza akhadta madja aka yayin da ka zo zaka kwanta sai ka karanta wannan addu'a ma'ana wanda yake fama da firgici da razani to in yazo zai kwanta sai karanta wannan sai ce a'udhu bi kalimatillahi tammat ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah anan malamai suka ce shine asma'ul husna wa kutubuhu al munazzala sunan Allah kyawawa da tufafinsa madaukaka da littafan da ya saukar ana kamar kana kamun kafa ne da tawassuli da dukkan sunan Allah kyawawa da tufafinsa madaukaka da dukkan littafan da ya saukar wa annabawansa cewa ni kuma wannan sunayen Allah da littattafan nasa a tama wanda suke cikakku ne babu tawaya ko na ƙasa a tattare da su to yake ce Allah ina neman tsari da kalmominka cikakku ka tsare ni daga mi mai na gadabihi ka tsare ni daga mi fushinka akwai lokacin da mutum zaka ga rashin yin baccin da kaga zai ko kake firgiti da razani Allah ne ya fushi da kai sai Allah ya barka da shaidanu su ringa razanar da kai su ringa firgitar da kai ko kuma ma Allah ya hana ka baccin tunda baccin ma ya Allah ne ke sanya mutane ko idan Allah ya ma hukuma da azaba he hana ka baccin ma sai kace Allah ina neman tsaron ka daga fushinka wa iqabihi da hukubarka wa sharri ibadihi kuma Allah ka tsaye daga sharrin bayinka ma'ana dukkan bayinka masu cutarwa kaga nan duk wasu bayi masu cutarwa sun shigo kace wa min hamazati shayatin bi ma'ana waswas daga kuma waswasin shaidanu wa an yahdurun kuma Allah ka tsare ni kada shaidanu su ringa bujiro mini suna halarto mini a cikin al'amurana da sha'anina saboda shaidan ne zai zo ringa razana kai ya ringa firgita ga cikin bacci to yake ce Allah ka tsare ni daga fushinka ta yi kai ne kai fushi da ni kana da baccin ko ka sallata shaidani ma'ana ka tsore shaidan yake min firgita ne yake razana ni to kace Allah ka tsare ni daga fushinka da uqubarka ma'ana azabaka da sharrin bayinka in ma wani ne ya min wani abu na gaza yin bacci ko kuma me yake da suna yan wani magani aka turo min wani shaidanu suke hana suke firgita da razani to Allah ka karye wannan abun kuma min hamazati shayatin daga wasu wasin shaidanu su ringa zuwa suna razanar da kai suna sanya maka firgici da razani da sauransu kuma wa an yi hadurun kuma Allah ka ce kuma ka tsare ne kada shaidanu su ringa halartowa cikin al'amurana sai ka kaga irin wannan ma ai Allah ya ambata mana cikin suratul mu'minun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun aya ta 107 da 108 a cikin suratul mu'min ma'ana wa qur rabbi Allah ya ce ya ubangiji na a'udhu bika min hamazati shayatin ka tsare daga waswasin shaytanu wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ayan ubangiji ne ana neman tsarin ka tsare ni kada shaytanu su ringa bujuro mini da halarto mini cikin al'amuran da yanzu shaytan yana bujuro mini cikin al'amuran ka ai kaga za a samu matsala to shi kasa kace Allah tsare ka kada su ringa halarto ma saboda su ga halarto ma bakin ciki ne da damuwa da furgici da razani saboda makiyanka ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhizu aduwwa to kai me kake tsammani da makiyanka in yazo ya faranta ma ya sanya ka cikin nishadi da annashuwa a da raha dai da bakin ciki saboda ai shi kullum maki baya so ga makiyin shi a cikin walwala da nishadi da jin daɗi shi abin da zai sa shi farin ciki ya ga makiyin shi a cikin wahala da takura da matsi da tsanani to kai kuma yanzu makiyin ka aka ce yana bujurowa yana zuwa cikin al'amuran ka kaga za a samu matsala to shi yasa kenan wannan addu'a mu rike ta mu ringa yi kuma malami suka ce ko mutun ya firgita daga bacci kana cikin bacci kai mummunan mafarki kana harka zaka karanta wannan in kuma Allah ya jarabce ka kana mugun mafarki to kafin ka kwanta ne za ka karanta ta in kuma a cikin baccin da ka firgita kai mummunan mafarki to za ka karanta ta in kuma ka zo ka kwanta ko ka ga zai bacci ita za ka yi ta karanta a bakin gaba a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabi wa sharri ibadi wa min hamazati shaytani wa kai tai baka san lokacin da bacci zai dauke ta duk wanda ya ce ma ga zai bacci ba sho da yaje tai a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shaytani wa anyadu baka san lokacin da bacci zai dauke saboda kana neman tsaron Allah ne daga wanda ya hana ka baccin to daga ka fara neman tsaron Allah daga dai shikenan zai taimaka ka daga kenan wannan ita ce addu'a da mutum zai ringa yi ko in kaga zai bacci ko in kana razana da furgici da tsorata a cikin baccinka to ka karanta wannan Allah zai kare ka kuma wannan addu'a tana da salo guda hudu daga manzon Allah akwai a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq wannan daban ce akwai a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma akwai wannan a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabi wa sharri ibadihi wa min hamazati shaytanin wa anyadun akwai a'udhu bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wannan mun ganta a cikin azkar meke da suna azkar da ake addu'i da ake a tahiyyar karshe kafin ayi sallama min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min sharri fitanil layli wan nahari wa min sharri kulli tariqin yatruku wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman kenan duka wa'annan suna da siwoji kenan mutun ya kiyaye su to wannan shine insha Allah kenan anan zamu tsaya kenan sai mu yi kokari mu haddace wannan kuma mutum ba ta zai ba wai in abun ya same ka zaka yanzu ne zaka je ka haddace in abun ya same ka daman ka iyaye karka kuma ita daman wannan addu'a ce da muhimmanci da mutum ya kamata ya ringa yin ta daman domin Allah tsare shi daga wa'annan abubuwa kana neman Allah tsare ka daga fushin sa saboda Allah yana yin fushi amma fushi wanda ya dace da shi ba irin fushin mu ba dan adam kasa akwai mutanen da suka kore ma Allah irin wa'annan sufofi na fushi sai su ce ai ba fushi ba ake ni ba shi kuma Allah ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir daman shi Allah bai kamanci ce ne da kowa kaga shi Allah yana fushi shi ne Allah tabbatar wa ghadiballahu alayhi hatta wanda yake san kai da gangance Allah ce man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi Allah ne ce yana fushi to kai kuma kaga kace ba fushi ba to kai kai sanin Allah ne sai ka bar ma Allah Allah ce yana fushi amma ka tambaye ka yaya kai kace kama ya liku bi jalali yadda ya dace da shi shi Allah me yasa kace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir saboda Allah shi bai kamanci ce ne da kowa kenan babu wanda ya san hushin Allah shi kadai sai da yake hushin shi kaga ce Allah yana da hannu yadul lahi fawqa aidi me kace Allah yana da hannu amma irin hannu na ko irin hannun ka a'a da yake kabi sini shay'un wa huwa samiul basir tajri bi a'yunina jirgin annabi mu tana tayi akan idanun mu ido irin nawa a'a laysa kabi sini shay'un wa huwa samiul basir kenan da abinda Allah ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani ko manzo Allah ya tabbatar masa daga tabbatar masa min ghairi ta'tilin wala taharifin wala takyifin wala tamthilin kada ka rusa kai kaga jirkita kada ka kamanta kada ka masalta ka ce Allah yana da wannan abu amma mu kaga a cikin littafin qawaidi akwai aqido aqida al-ashariya da yake wadi abubuwa guda bakwai aka tabbatar ma Allah al-ilmu al-hayatu al-qudratu da wane ne to inda za ku samu matsala ko inda mutane za su samu matsala wa'annan abubuwan da aka tabbatar ma Allah al-ilmu ilimi al-hayatu rayuwa as-sam'u ji al-basaru gani suka ce su ne sufofin Allah kadai amma duk wanda ba wannan ba in suka zo shi tawili ya ajiyu ya fassara to anan tambaye da zaka ma mutum me yasa kuka ji ya fassara algadab hushi kuka ce ba hushi ake ni ba saboda wai in kuka ce Allah yana hushi wai ku kaman dashi da dan adam ne to tambaye da zamu ma anan mu ma mu tambaye ka to wannan al-ilmun da ka tabbatar wa Allah ba samu a cikin mutane masu ilimi ba samu Allah da kansa ya ce halaytu allazina ya'lamuna wallazina ya'lamu wallazina la ya'lamuna shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Kaga Allah da kansa tabbatar akwai masu ilimi. To in ka tabbata wa Allah ilimi, sai mu ce to kai da kace Allah yana da ilimi, ai ka kamanta shi da bayansa, ka san me zai ce ma? Sai zai to ai ilimin ba irin na bayansa ba. Sai ma sai mu ce ma shi ma hushin ba irin na bayansa ba. Hayatu rayuwa da aka ce Allah yana da rayuwa. Sai mu ce dan adam bai da rayuwa. Mu yanzu duk ba rayuwa ba gare mu ba. Rayuwa ce ta sa muke zaune anan. Ko to kun ce Allah yana da rayuwa, to dan adam ma yana da rayuwa, kenan kuma kun kamanta Allah sai ce a ba haka muke ni ba, ai rayuwa Allah ba iri ɗaya bace da rayuwa dan adam ba. Sai mu ce to can din ma hushin ba iri ɗaya bane ba da dan adam. Asam uji nan ba muna ji ba, to kun ce Allah yana ji, to dan adam ma yana ji, kenan ya kenan sai ce ai ba irin jin dan adam ba. Sai mu ce shi ma wancan ci, kenan kaga kenan abinda kai gwada an ki shigowa ne ta kowai aka shigo ta taga. Kau ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa da manzon Allah, haka huta. Amma ka tsaya ka tabbatar da wasu, ka rushe wasu, to su wanda ka rushe mai hujjarka, su wanda da ka tabbatar mai hujjarka, shi Allah ya tabbatar ma kansa, annabi ya tabbatar mata, kai baka fi ba Allah sanin kansa, baka fi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin Allah. To amma shi bai juya ba, shi ma Allah bai juya ba, kenan haka yayi mai hatara. Kuma abin da zai baka mamaki a garin nan wa, zaka ga akwai malaman da suke tociya da alfahari ga mu aqida ash'ariyanci muke, amma kun san me tsarin tsimku da Allah saboda jahilci, shi mai aqida kanshi daga baya gane gaskiya bane shine Abul Hasan Al-Ash'ari, sunan shi Ahmadu, afwan, sunan shi Aliyu bin Ismail. An haife shi a shekara ta 260 bayan hijiran manzon Allah, ya rasu 324 turwa san Bentakat bayan hijira. Yanzu da rasuwar shi sama da shekara 1140 da wani abu. Amma kun san zai baka mamaki, asalin inda ya samu wannan matsala, mijin mahaifiyarsa, ma'ana mahaifiyarsa ta yi babanci ya mutu ne, ko ya rabu da matar shi, ma'ana da ta aure wani mutum, yana da aqida i'tizali, ma'ana mu'tazila, wanda suke rushe ma Allah sukoki. To a wajen shi ya karatu, shi ya shayar da shi wannan mummuna aqida cewa za a tabbatar ma Allah wasu sukoki, wasu kuma a rushe mi. To amma kun san mi, yana karatu a wajen shi yau da gobe, wata inda ya kore malamin nasa, inda ya gane cewa wannan abin akwai rudani a cikinsa, tambaye shi ce, ya ce Allah gafarta malam, mutane ne guda uku, ƴan uwa ne, ɗaya mutumin kirki ne, ɗaya mutumin banza ne, ɗaya kuma yaro ne, sai suka mutu, me hukuncinsu? Sai yace to shi dai wannan mutumin kirki yana aljanna madaukakiya, shi kuma wannan mutumin banza yana wuta, shi kuma wannan yaro za a sa shi aljanna, amma dai matsayin shi bai kai ba na wancan ba. Yace to Allah gafarta malam, shi wannan yaron in yace yana so a haɗa shi da ɗan uwan shi da yake can sama, za a yi? Yace a ba zai yiwu ba. Yace me yasa? Ai wancan dan uwan nashi yayi sallah, yayi azumi, yayi wani, shi kuma duk bai ba, to ya za a hada su guri daya? Yace to yaron yana iya cewa to ai da Allah da kara yadda ni na girma, ni ma na ga munzalin balaga da aka dora min takalifi, ni ma zan irin na wannan din, ni ma a samu wannan matsayin. Sai ba shi amsa yace to ai matsalar da na barka ka girma, kan gare mun za ka yi ka kafirce, shi yasa na dauki ranka tun kana yaro. To kun san matsalar da aka samu, shi wancan ɗan uwan ɗaya da ya kafirce shi ma ya kawo shakku, ya kawo jaje, ya ce yo Allah da ka san haka ne, ni ma me yasa ta ina yaro baka ɗauki rayuwata ba, ka bar ni yadda na girma har na kafirce maka? Ai ni ma kamata yadda sai ina yaron ka ɗauki rayuwata, ta yadda ka san ina na girma zan kafirce ma? To anan amsa bata samu ba. Kawai ya ce koma gida, ya je nazari, ya yi ta nazari, ya kwashe sama da kwana wajen 12, ya ce wata ran ko da ya kwanta bacci, yana tawasu, yana ta taraddudi akan waɗannan abubuwan da aka zo aka sanya mai, kawai sai ya mahorki, da ya mahorki kawai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya jajanta ma manzo Allah matsalar da yake ciki. Kawai manzo Allah kun san me yace mai? Yace alayka bi sunnati, yace kawai ka je ka kama sunnata. Kawai dai yana tashi ma washe gari, sai to duk waɗannan abubuwan duka ya bar su, na cewa Allah yana da siffa kaza, bai da siffa kaza, ya zo rubuta littafi al-ibana an usuli diyana, yayi ragazaga da duk waɗanda ma suke cewa Allah yana da siffa kaza, ko su kore mai, ko su mai tawili, ya zo rubuta littafi risalatu ila ahli sagari bi babil abwabi, ya nuna cewa yayi bara a ba shi ba wannan aqida, yanzu ya komo aqida ahli sunna wal jama'a, ya komo aqida da Imam Ahmad bin Hanbal yake akanta. Shi yasa malamai duka su rubuta alshe littafin tarihi. Yanzu misali in mutum ya dauki littafin tarihi Dimashq na Ibn Asakir, ya kawo wannan, haka Imam Zahabi a cikin Sirr Alamun Nubala ya kawo wannan, malamai diya na tarihi irin su Bani Hajar duka sun kawo, kuma shi ma Ali tashi da ya rubuta bayani. To amma za ka ga wa shi ya ce ya tuba ya hasa, amma ai har yanzu akwai mutanen da suke takariya kake baka tuba ba, ma'ana mutun ya tuba ma akwai da suke takariya sai muna nan akan aqidarka, kuma shi mai aqida ya ce haka, amma yanzu har yau zaka ji sun ce suna aqida ash'ariyanti, to shi kuma Abul Hasan din Ali bin Ismail al-Ash'ari din ya ce haka ma aqida, amma mutane har yanzu zaka ji ko kana sauraron radio zaka ji ya ce muna aka aqida ash'ariyanti, to kaga da mun baki da manzo Allah bace ba, shi kuma kanshi wanda yake da wannan mummuna aqida shi ma ya haka, amma mutane suna nan akan wannan abu. To kaga ranar tashin kiyama suka je zai ce ya Allah ni na barranta, har litafi na rubuta guda biyu wanda nan ne cewa na barranta, amma mutane suka ce suka da gane yanzu shi suke bi ba shi ba suke bi, da haka kenan dai in Allah ya tabbatar ma kanshi sulfa ma tabbatar masa yadda ya dace da shi, kuma ka tambaye ka yaya abin ka ce baka sani ba, saboda babu wanda ya san Allah, babu wanda ya taba gane shi wanda tana ya fassara, sai sa malami suka ce kawai Allah tabbatar ma kanshi sulfa ka tabbatar masa yadda ya dace da shi, kawai shine ka huta ba ruwanka da kace kama kaza kama da duka babu wannan. Fata abin da muka faɗa daidai, Allah ya sa mu tarayyar lada kuskure da tantaban harshe, kuma Allah ya samu na subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu